Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi gargaɗi ga manoma da su hattara da wasu nau'ukan takin zamani na bogi da suka karaɗe kasuwanni.
Taki in ba sun ga emblem kin kaima a bisan shi ba, to ta su saya. Dan a gaban mataki za a ɗauka cewa alatilas duk wanda yake sai da taki sai ya tahi Laboratoire du Sol Inran.
Sannan muna tafa da shirin da rashin tayi wanda takwara Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Baya ga haka muna ɗauke da sharhin jaridun Najeriya tare da Babangida Jibril. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin, ina kuma tare da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban 'yan adawar kasar Venezuela kuma wanda ya ayyana kansa matsayin shugaban kasa na riko, Juan Guaido, yayi ta yin ahuwa ma sojojin da suka goyi bayan demokuraɗiyya, suka kuma yi watsi da gwamnatin mai ci ta Maduro. A wani taron manema labarai jiya Lahadi, Guaido ya ce ma sojojin, "Muna jiranku, sojojin Venezuela, muna jiranku da kuma alkawarin da kuka yi na kare kundin tsarin mulkinmu." 'Yan ɓangaren adawa waɗanda wasunsu ke tayar da murya suna cewa, "Abokina soja, kai ne kaɗai ake jira." Suka yi ta raba takarduma sojojin da 'yan sanda da aka tura masu dauke da bayanan shirin yin ahuwar. A halin yanzu, shugaba Nicolas Maduro ya nace a jiya Lahadi cewa sojojin kasar suna bayansa a lokacin da yake kallon sojojin suna motsa jiki, inda suke amfani da nakiyoyin da aka yi a Rasha, waɗanda ake cilla su da roka da kuma bindigogin harbo jirgin sama. Gwamnatin Najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da kar su yi katsalandan a zaben ƙasar. Tana mai jaddada cewa ƙasar ta yammacin Afirka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin adalci a ranar 16 ga watan gobe, da yake mai da martani kan sukar da Amurka da Burtaniya da kuma tarayyar Turai suka yi saboda dakatar da alƙalan Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Mai magana da yawun shugaba Buhari ya kara wannan shawarar da shugaban ya yanke. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta himmatu ga gudanar da zaɓe cikin adalci da gaskiya. Wannan gwamnati ba za ta karkatar da doka ba, haka kuma ba za ta lamunta da duk wani shishigi cikin harkokinta ba, a cewar mai magana da yawun shugaban ƙasar Garba Shehu. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kalubalanci 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat a jiya Lahadi da su nuna cewa suna son a tsaurara tsaro akan iyakar ƙasar da Mexico da ke kudu, tunda yanzu an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati wanda shine mafi tsaho da aka taɓa yi. Gashi kuma wa'adin makonni uku na tattaunawa na raguwa. Mick Mulvaney, wanda shine muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House, ya faɗa wa tashar talabijin ta Fox News a jiya Lahadi cewa wannan wata dama ce ga 'yan jam'iyyar Democrat ta ganin ko shin sun yarda da tsaron kan iyaka domin hana kwararowar bakin haure da kuma hana shigowa da muggan ƙwayoyi. Amma Mulvaney ya ce shugaba Donald Trump zai kare kan iyakar ƙasar ko tare da 'yan majalisa ko ba da su ba, ciki har da ayyana dokar ta ɓaci idan ta kama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani daɗaɗɗen amini kuma mashawarcin shugaban Amurka Donald Trump mai suna Roger Stone ya faɗa jiya Lahadi cewa yana tunanin ba da haɗin kai ga kwamitin musamman na Robert Mueller mai bincike akan katsalandan ɗin da ƙasar Rasha ta yi a zaben 2016 da abin da ya tattauna tare da shugaban Amurka. Wata kotu ta caji Stone a satin da ya gabata da yin ƙarya da kawo cikas ga bincike da kuma jirkita shaida game da abin da ya shafi kwamitin yaƙin neman zaben Trump. Ya faɗa a cikin wani shiri na gidan talabijin na ABC yadda zai ba da haɗin kai ga binciken da Mueller ya shafa watanni 20 yana yi, wanda zai zama wani abu da zan tsaye da shawara a kai bayan lauyoyina sun tattauna. Jami'ai a ƙasar Brazil sun koma bincike jiya Lahadi game da ɗaruruwan mutane da har yanzu ba a gansu ba bayan gocewar laka sanadiyar fashewar wata madatsar ruwa, bayan da masu ayyukan ceto suka dakatar da binciken waɗanda suka ɓata saboda tsoron yiwuwar madatsar ruwan za ta yi ya sake fashewa a karo na biyu.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar, hukumomi a jihar Tawa sun yi gargadi ga manoma da su hattara da wasu nau'ukan takin zamani na bogi da suka karaɗe kasuwanni, waɗanda cewar hukumomin ka iya maido da hannun agogo baya a harkar noma. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Madam Abdulrahman Maryama ita ce shugaban ma'aikatar ta Kaiman da ke kula da raya manoma da kayan noma da iri da takin zamani ta jihar Tawa.
Sai muka rinka zagaya tunda mun ga taki yayi yawa kala-kala. Muka rinka zagayawa, muka rinka ɗauka, muna kai laboratoire du sol na Inran suka yi analyze musamman bisa kan taki NPK Kenz da aka duba cikin sinadari enikin wannan. Waloki a samu 15 sai aka samu sifili da digo 39, shi kuma fekin wannan da a samu 15 kin sai aka samu 7.25, shi kuma kakin wannan abun a samu 15 aka samu sifili da digo 4. Kenan wannan ba ma taki bane ba, lakaci, babu sinadirai ko kadan, sinadiran babu su ciki. Kenan ba zai yi aikin da aka ce ba, sai ma yayi banna. Kenan shine muke jayo hankalin mutane su gane cewa taki in ba sun ga emblem kin kaima bisan shi ba to ta su saya, dan a gaban mataki za a dauka cewa alatilas duk wanda yake sai da taki sai ya tahi laboratoire du sol Inran yayi analyze kuma an bashi sheda na cewa wannan taki nashi analize, an san da shi na kwarai ne. Haka muke fata gwamnati ya kama muna duk takin da zai shigo bakin frontier ya zamanto sai an tai an yi analizen shi, an tabbatar cewa takin nan lalle aikin da ya kamata ya cikin ƙasa shina iya shi, in bai iyawa a tsaidar da masu sai da wannan takin. Duk abin da ya kamo tun daga wajen madawa ya kama hanya ya tafi har kwanni ya sabko yayi wajen tamaske, duka wannan taki muna ta ganin shi yana yawo.
Shi dai wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka sakawa kawunansu gurin wadatar da kasar da albarkatun noma tare da yaki da yunwa da karamcin abinci da samarwa matasa aikin yi don hana su neman zuwa kasashen waje musamman na Turai, inda da dama daga cikinsu ke halaka a cikin hamada ko ruwan teku. Waɗansu manoma sun nuna gamsuwarsu game da wannan sanarwar da ma'aikatar Kaima ta hiddo.
Baro a sunana, a yi bincike a tabbatar da takin da bai da kyau, binne-binne umfani da manoma. Manomi ya sa binne-binne da umfani. Menene kamata a yi? Duba a ga inda takin nan ke hituwa. Ko tun da taki ba wai nan aka yi shi ba. Tari na shi ka hituwa. Duk abin da ke tawa ketare. Shi ko wani bai san kan taki ba. Ka ce mai taki duk taki ka duka. Bi hanyoyi in waza ajiya ga inda da yake hituwa, duk inda da taki zai hituwa babu inda ka hituwa, iyaka na ka hituwa na kwaraina, wanda ba na kwaraina har da iyaka suka hituwa. Kuma akwai waɗanda aka ajiwa domin wannan aiki amma ba su wannan aiki su diba wanga wai taki na kwaraina mun manoma na.
Sunana Kwacha Tela, kuma ni ma manomi na da mana da na rani, dan dai tabbas iri yayi kama da mu, saboda duk wanda ya noma rani bana inda har ya sa wannan takin masara shi bata kai ba yan gajera, ba da mun kai aiki da taki mai kyau masara tsawo tai abin a zo a gari. Amma ga halin duk wanda ya sa wannan taki ya tabbatar da shi kate ba za ta tunda a kasancewa mu da an ka gano wanga taki, wallahi mu dai manoma mun ji daɗi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
kana manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Mahmud Ibrahim Kwari da shirinmu na gaba.
Amma ba bi sa shashan ke ba, kana ba bi sa sakar ke ba, kudi a kashe da hanya mai kyau.
Masu rare, assalamu alaikum. Yau muna dauke da kashin karshe na tattaunawa da bakinmu game da tagwayen batutuwan nan, wato siyasa da tattalin arziki, inda za mu ji yadda ya kamata masu kuri'a da 'yan siyasa za su haɗa hannu wuri guda su yi siyasa tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, dauke da ragamar
shirin.
Madalla, masu rare, a shirin da rashin tayi na makon jiya, kun ji fashin baki kan dalilan da suka sanya Najeriya ke ci gaba da rike kambunta na jagora a nahiyar Afirka, duk kuwa da kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta. To amma shirin ne wanda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryen da muke kawo muku game da siyasar tattalin arziki. Za mu ji cewa ta yaya ne masu kada ƙuri'a za su haɗa hannu da 'yan siyasa a matakai daban-daban su wanzar da siyasar tattalin arziki domin ci gaban al'umma. Haka kuma za mu ji rawar da masana tattalin arziki ke takawa ko za su taka wajen tabbatar da siyasar tattalin arziki a ƙarƙashin salon demokaradiyya na ƙasashe irin su Najeriya. Kamar kullum muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi, ƙwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasar tattalin arziki, kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Haka kuma muna tare da Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kudade na kwalejin fasaha ta Kano. Kuma Malam Kabirun ne zai bude mana labulan shirin ta hanyar amsa waccan tambaya da ke cewa ta yaya masu jefa ƙuri'a da 'yan siyasa za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yin siyasar tattalin arziki.
Yadda za su haɗu su yi shi ne, wato wanda yake neman mulki ɗin ya kasance ya san damuwar jama'a ta fuskar tattalin arziki, kuma ya san damar da yake da ita ta taɓa rayuwa al'umma, wato ta fuskar tattalin arziki. Idan ya san damar, to sai a ce su masu zaɓe shi ya kamata su bawa dama. Amma idan bai san yana da wannan damar ba, to sai a yi ƙoƙarin sanar da shi damar da yake da ita taimakawa masu zaɓe. Idan kuma akwai wanda ya fi shi, to haƙƙi ne akan masu zaɓe su zaɓi wanda ya fi shi, su bar shi duk wanda ya fito nema ɗin a duba a ga ya san damar da yake da ita kuma zai yi amfani da ita. Idan bai santa ba, ba zai amfani da ita ba. Haƙƙi ne akan masu zaɓe kada su zaɓe shi, su zaɓi wanda ya fi shi.
To amma yaya su masu zaɓe za su gane wane ya iya ko kuma yana da nagartar da zai iya yin siyasar tattalin arziki, musamman a Najeriya ta Arewa da take fama da jidali?
Wato abin da ya kamata na farko da su yi shine ya kasance su suka tsaya suka bincika suka fito da waɗanda ya dace. Amma idan ba su yi haka ba, a cikin waɗanda suka fito musu neman takara ɗin, to sai su sa su a ma'auni a sikeli su duba su ga waye suke ganin cewa ya sani, waye suke ganin zai iya bada wannan damar, to sai su zaɓe shi. Idan ku babu, to ya kamata kuma su fara ɗaura ɗamba tun daga yanzu ɗin. Idan har sun ga babu ko kuma to tun yanzu ya kamata su fara tunanin shekara ta 2023 to wane ya zo ya yi mana, saboda muna ganin zai iya. Abin da inda yake da na kasu a ƙoƙarin tayar da shi kafin wancan lokacin. Wato abu ne da ya kamata a ce mun yi shi tun a baya, amma idan ba a yi ba, to yanzu sai a ɗauka a cikin biyu. Idan suna da biyu ko uku ko huɗu, sai su duba wanne ne ya fi cancanta a ciki. Sannan a lokacin kuma ko a tasa shi a gaba, ko kuma a yi ƙoƙarin fitar da wani a kan shekara ta 2023. Tsari ne, sai an zauna an yi tsari, sai kuma an tsaya an yi nazari, an dubi waɗanda suka fito ɗin.
Malam, kamar yadda muka yi magana da Malam Kabiru, ya za a yi zaɓe yana zuwa? Wacce rawa masana tattalin arziki za su taka a yi siyasa tattalin arziki a wannan zaɓe?
Ai, su wato masana tattalin arzikin ƙasa suna da wani naƙasu guda ɗaya. Naƙasu shine ba su da mulki a hannunsu, ba su da jama'a a hannunsu, kuma ba su ne masana siyasa ba, sai dai su ma al'umma ne 'yan siyasa. Kamar kuma yadda Malam Kabiru ya gaya maka, shine yanayi ya zo da ya kamata a zaɓi mutane na gari waɗanda ake ganin za su kai gaci, wato wanda za su iya haɗa, za a iya haɗa kai da su da al'umma. Wato harkar ta fi ƙarfin ta siyasa a ɗan siyasa kawai, a bashi shi kadai. Ya zamana cewa shi ɗan siyasa yana da kyakkyawar alaƙa da masana, yana da kyakkyawar alaƙa da manyan gari. Manyan gari masu faɗa a ji sun fito, waɗanda suke al'umma na ganin mutuncinsu, zamana cewa sun fito, masana sun fito, a tallafa wa wanda aka zaɓa, ba a bashi shi kadai ya tabbu. Kamar yadda yake faɗa, zaɓen nan idan ka aka zaɓi mutum, idan har tura shi za a yi a tafiyarsa, ba wanda yake ta shi, ko kuma in ka ji ka neme shi buƙatar kanka ce ya baka kaza, to idan ba mu kauce wannan ba, iza mana masu ilimi, masana tattalin arziki, professionals da sauransu da manyan gari, iza mana ba abin da zaka kawo musu gaisuwa ne a gabansu ba, abin da zaka yi wa al'umma ne a gabansu, to za su iya sa ka a godabe sai ka yi abu nagari. Mafi yawa waɗanda suka ci gaba, misali ko da maƙotanmu a ƙasashen Yarabawa da sauransu, ai idan zaka je majalisa ka je kana da abin da ka tsara zaka yi wa al'umma, shugabannin al'umma sun san wannan, masanansu sun san wannan. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutane a siddi, idan mun yadda za mu zaɓe ka za ka yi kaza, wanda kusan duk da in ka kewayo ka buɗo da maganar da Malam Kabiru ya faɗa, elite consensus.
Yawa, a wannan gaba Malam Kabiru, wai za a yi wannan elite consensus ɗin koda bayan zaɓe? Misali,
za a iya yi. Shi yasa ai nake maka magana cewa idan a wasu guraren ya zama mana wato ba za mu iya yin sa ba a wannan zaben 2019, to tun yanzu ya kamata a fara shirin 2023. Saboda me yiwuwa ne, amma sai an saniya, sai kuma an shirya.
Misali, a ce bayan an yi zaɓuka, akwai yanayi da za a iya samu ya zama cewa ita wannan siyasa ta tattalin arziki, wato an karkato da hankulan waɗanda aka zaɓa sun kalle ta?
Akwai, wato a halin yanzu ko a nan ɓangaren namu, na ga ƙungiyoyi da yawa da suka farka akan abin da yake damun mu ɗin. To abin da kawai ya rage shi ne waɗannan ƙungiyoyin su haɗu da shugabannin al'umma da kuma sauran masana, su samu su ce to mun yadda yanzu mun daina zaman wannan zaman ta ce barkatai da muke, za mu fitar da tsari. Idan an kai haka, to za a yi, ba a yi latti ba.
Malam, me sakon ƙarshe?
Sakona na ƙarshe shine al'umma ya kamata su zaɓi shugabanni ba dan abin da za su ɗauko na mata'imai ƙarami su ba su ba, sai dan suna da wani tsari da su musu. Idan ɓera da sata, daddawa da wari, duk sanda aka zaɓi mutum kuma hidimar aljihunsa akan al'umma ta sha kansa fiye da aikin da aka tura shi, to ba yadda zai dole yi amfani da wannan damar don nemo kuɗin da zai zo ibawa al'umma, ya sayar da haƙƙin al'umma, ya sayar da haƙƙinsa da ƴancinsu domin ya samu kuɗin da zai zo ibasu, don in bai basu ba, ba za su zaɓe shi ba. Dole al'umma sai an wayar musu da kai cewa don ka zaɓi mutum, ba banki, ba shi ba ATM bane, ba banki bane, ba zuwa kai zabarsa kai dan ya baka kudi ba, ka zabe shi dan ya fitar maka da wata manhaja da za ta taimake ka, ta taimaki iyalinka da ƴaƴanka da nan gaba. Idan har muka fara wannan tunanin, to iza mana cewa masu zabe za su zabi mutanen da ba za su zo su takura musu ba. Ka zabi mutum ya ringa tsoron shigowa garin su idan ba shi da kudi, ya ringa tsoron sallah a jama'a saboda abin da za a yi masa, na neman sai ya bada babu. To wannan matsala sai mun kokarin mun danna zuciyarmu mun hakura ita mun kauce, sannan mun yadda cewa muna da shugabanci. Ka yadda limamin ungoku limami ne, tsohon famanin sakatare babba ne, hakiminku babba ne, wani tsohon malamin makaranta babba ne, su kuma sun yadda da girman da Allah ya ba su za su ba da shawara a yi. Shi kuma wancan ya yadda a fito da wanda za a zaɓa ya taimake shi, sannan magana za ta kawo kan ɗan siyasa shi ma ya gyara. Amma idan waɗannan na ƙasan duk ba su gyara ba, su waɗannan shugabannin in suka ga ɗan siyasa buƙatar kansu ce za su je masa da ita ba ta al'umma ba, to babu yadda za a yi wannan gyaru. Sai waɗannan ƙasa ta gyaru, sai kuma a gyara siyasar. Amma idan ba haka ba, haka kurum ba zai yi mutum shi ne zai dinga muku hidima da aljihunsa, kuma ku ce wasa na ije ya muku aiki na al'umma ba, dole siyasar yadda haƙinku zai samu wannan abubuwa.
Malam Kabir, me saƙonka na ƙarshe?
Saƙona na ƙarshe shi ne wato Arewa dai ta samu kanta a cikin wani hali, kuma ba za ta fitar daga ciki ba in ba sa'a akai ba har sai ta kokarin daidaita al'amuranta. Sai Arewa ta samu da kanta shugabanci, sai Arewa ta yadda akan cewa mafi mafitan nan Allah ya ba mu damar ta a hannunmu, sai mun yadda mun tsaya mun wa kanmu tsari, mun samar da shugabanci, ko mun nuna wa waɗanda suke da madafin iko abinda muke da bukata a hannunsu, su kuma su san cewa akwai haƙƙi a kansu na su fitar da al'umma daga cikin halin da suke ciki. To idan muka yadda abubuwan nan suna a hannunmu, Allah ya ba mu damar nan, to sai mu tsaya mu zo mu yi kokarin amfani da ita wajen fitar da kanmu daga cikin halin da muke ciki. Ya kasance ba mu ne kuma baya ba, yadda da ake a baya mu ne a gaba, mu koma kan gaba din kuma mu wuce a bi mu a baya.
Masu saurare, ƙarshen shirin da rashin tayi ne yau kenan, wanda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryenmu akan wannan batu na siyasar tattalin arziki. Da fatan jama'a sun fa'idantu da abubuwan da bakinmu suka bayyana a wannan fili. Yanzu kuwa a madadin Malam Kabiru Sa'idu Sufi, masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki, da kuma Dr. Lawan Habib Yahaya, ƙwararre kan lamuran tattalin arziki, sai kuma waɗanda suka tallafawa shirin a sashin Hausa na muryar Amurka, Mahmudu Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar, ke cewa sai ma
ku kiya abin nema, su kudi abin nema ne, su kille nemi abinka, ba za ka ribi nemi kudinka, in kuma ka tashi ka je wato ka kashe ku ta hanya mai kyau. Kudi a kashe ku ta hanya mai kyau, wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Sarin sharhin jaridun na yau da sun fi mai da hankali ne akan dakatar da alkalin-alkalin Najeriya da kuma rantsar da mukaddashin alkalin-alkalin Najeriya. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na bayani ne game da dakatar da alkalin-alkalin Najeriya Justice Walter Onogen da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi, kana kuma ya mai gurbinsa da mukaddashin alkalin-alkalin na Najeriya Justice Ibrahim Tanko Muhammad. Ita kuwa jaridar The Nation ta bayyana cewa ƙasar Amurka da Burtaniya da kuma ƙungiyar tarayyar Turai sun mai da martani game da dakatar da alkalin-alkalin Najeriya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi, ana gab da fara gudanar da zaɓe a Najeriya. Jaridar ta The Nation ta ruwaito ofishin jakadancin na gargaɗi ga gwamnati da ta taka tsantsan, ta kuma da kauce duk wani abu da zai kawo shakku ga zaɓen da za a gudanar. jaridar da ta Ganesha ta ruwaito ofisoshin jakadancin Amurka da Ingila da kuma tarayyar Turai na bayyana damuwar su game da abin da ya faru. Sai kuma jaridar PM News jaridar kuma da Turaito gwamnatin Najeriya na mai da martani game da kalaman da ke fitowa daga kasashen Amurka da Ingila da kuma kungiyar tarayyar Turai. Jaridar ta PM News ta ruwaito kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu a wata sanarwa da ya fitar cewa Najeriya kasa ce mai cin gashin kanta kuma tana da ikon daukan matakai da ta ga ya dace da tsarinta na harkokin yau da kullum. Kuma gwamnati ta tabbatar cewa matakin da ta dauka na dakatar da alƙalan na Najeriya an dauke shi ne a tsari irin na yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ke yi tun ba yau ba. Ita ma a bangaren ta jaridar Vanguard ta ruwaito wasu kungiyoyi na bayyana goyon bayan su ga matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na dakatar da alƙalan Justice Walter Onoghen daga kan mukaminsa har sai an gudanar da bincike. Kungiya mai suna Initiative to Save Democracy na ceton demokradiya ta ce matakin da shugaban kasan ya dauka yana bisa doka da oda. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Babangida Brown, Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Sunana Hassan, wanda aka fi sani da Malam Hassan, Darakta 'yan guru jihar Yobe. A yau zan ba da ra'ayina game da siyasar mu ta jihar Yobe, musamman ma inda nake, Zonsi. A hakika PDP tana da gagarumin rinjaye a wajen mutanen Zonsi tunda aka kafa siyasa 1999 yan shekara 20 ko in ce shekara 10 ba wani canji da aka samu, amma wannan karan in ba a yi da gaske ba za a iya samun canji, musamman ma mutanen APC sun yafa kan su ruwa. Assalamu alaikum sashi mai kuma murya America mai magana Alhaji Musa America su a cikin Najeriya mazauni Uwari. Ina kira da ɗan adawa da hankali. Najeriya dai an dade ana mulkin mu da demokrasi. Allah ya kawo mana canji yanda mu talakawan Najeriya mun gani a ƙasa.
Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan rediyo America mai magana Malam Ango malamin makaranta ya wuri jihar Kebbi Najeriya. Ina kai sabon shugaban alƙalan Najeriya Alhaji Tanko Muhammad ban mai rantsar da shi da aka yi a wannan makami nashi da fatan zai kwatanta gaskiya da adalci. Allah ya tashi ko ani ina muku fatan alheri ku tashi lafiya Malam Ango malamin makaranta ya wuri.
Assalamu alaikum Malam Aliyu ne na ke Ibrahim Babu Maradi yake yana ga Muhammad Isu da yake zai hana bara ya yi talibin da yamma almajirai koko bai yi ba. Koko kainai ne kawai ya tsare kainai ne tsare ba almajiran ba duka kowa ga Allah guda ne. Ya kamata ya duba wannan in ya nemo musu hanya mai tato in ko bai nemo musu ba ya nemo musu ne ana sabare. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum mai magana Amina Makaro ɗan Nijar mazaunin Ghana Tamil. Kami na so in kira ne ga Muhammadu Isu wannan magana kafin da yake zai ka ba ta mai magana kafin ya duba sai ka mata wani kokari ne ya kamata ya musu sannan ya magana wani kafin in ya akwai wani tallafi da ya kamata ya basu.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jama'a assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban 'yan adawar kasar Venezuela kuma wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na riko Juan Guaido ya yi ta yin ahuwa ma sojojin da suka goyi bayan demokradiyya suka kuma yi watsi da gwamnatin mai ci ta Maduro. Gwamnatin Najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da kar su yi katsalandan a zaben ƙasar. Tana mai jaddada cewa ƙasar ta yammacin Afirka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin adalci a ranar 16 ga watan gobe. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kalubalanci 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat jiya Lahadi ta nuna cewa suna son a tsaurar tsaro a kan iyakar ƙasar da Mexico da ke kudu. Tunda yanzu an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati wanda shi ne mafi tsaho da aka taɓa yi. Gashi kuma wa'adin makonni uku na tattaunawa na raguwa.
To masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Sannan kada a manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin nan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Chiba Hero Diodine, Muhammad Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.